lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma yin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
ni matsalar da mun fi kowa yawa misali a Kano amma sai ga ba ma samar da wannan abun da ake bukata wannan ne ya ja ni shekara ɗaya da ta wuce na fara tunanin me zamu kirkiro na mata da suke wannan fannin likitanci kimiya fasaha da sauran da dangin su domin Afrika na Afrika
Mudassir Abdullahi Mudassir Suleiman Abdullahi kenan muna tafi da karin bayani ka san wannan kungiya ta STEM burin ta shine ta bawa mata karfin gwiwa domin mu ma mu taka rawa a fannonin da ake yi wa kallo kamar na maza ne kawai
to ai kin ga shi yasa shi kanshi wakilin namu Muhammad Ibrahim Kwari ya halarci wannan taro da kuma ganin cewa ya tattauna da wanda suka halarci wannan taron dan ganin wai ta ya ma za su bi su ma su bada tasu gudunmawa ga al'umma
sai ku biyo mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe
sauraroyi kamun mu sanduba cikin shirin bari mu fara da Mudassir Suleiman Abdullahi
sunana Mudassir Suleiman Abdullahi ina yake da TED tukasar niyan da take Amerika TED tana nufin a jumlace a dungule technology entertainment da design ma'ana kirkira da nishadantarwa fasaha da kuma kirkira di domin design yayi kama da so da so nake aiki kuma ila yau ne na kafa ko ne kirkiro wannan kungiya da ake kira mata masu kimiya da likitanci da lissafi na kasar Afrika domin kasar Afrika wanda ake Women in STEM for Africa at Ranji. Ko ado ado kole wish for Africa.
Ko a TED tasbidi ne kuke yi.
Shi TED ba shi da alaka da wannan. Wannan TED shine kamar inda nake aiki. Shi wannan project da muka kawo wani abu ne da tun ina karami in an je da ni asibiti yadda nake ganin maza ko musulmi ko ba musulmi ba suna duba mata iyaye kanne da yi. So wannan abin ya sa tun ina karami na ringa tambayan kaina me matsala da mun fi kowa yawa misali a Kano amma sai ga ba ma samar da wannan abun da ake bukata so wannan ne ya ja ni kimiya na karanta a jami'a wannan ne ya ja ni shekara ɗaya da ta wuce na fara tunanin me zamu kirkiro wani shin kungiya ne sai muka kira shi da kungiya na mata da suke wannan fannin likitanci kimiya fasaha da sauran da dangin su domin Afrika na Afrika manufan mu shine manufofin suna da yawa amma ginshikan cikin su shine samar da likitoci nagartattu da malaman kimiya da duka da daga wannan bangaren
sauran ma'aikatan lafiya
yakko da sauran ma'aikatan lafiya da malaman lissafi da sauran su mata abu na biyu shine ƙara yawan su misali a Kano likitocin da muke da su in ka kwatanta da yawan al'umma da suke jihar Kano zaka ga ba su taka rayuwa sun karya ba so wannan hoɓɓasa ko kungiya tana kokarin cike wannan gurbi ko gibi abu na uku shine ya zamu gayyato kowa da kowa domin ba shi yana cewa hannu ɗaya ba daukan jinka na ko malaman addini masana masu kan rajakin haƙin dan adam da sauransu mu zo mu zauna tare mu ga ya za a yi aiki tare da su domin mu samar da marin da muke bukata ko cin maburkan da muke bukata wannan ba ni kaɗai ne aikin ba da na kawo na samu wata professor Rabia Said ta faculty na physics na Bayero University da kuma ita wannan center da muke tarawa ciki ma'ana center for gender studies ita ma dai daga jami'ar Bayero ta Kano muka haɗu muka fara da shi wannan wannan karamin taro wanda ake cewa workshop
to kafin ku kai muka ga taron wannan mafarki ko buri da kuke da shi na ƙara yawan mata ma'aikatan lafiya misali da bangaren kimiyya da fasaha kuma kira abin mutakila Africa amma dai na san mutakila alƙibla ku shine Kano misali da ko kuma ka dau arewacin Najeriya tunda watakila yana daga cikin larjina a nahiyar Africa da suke fuskantar karancin waɗannan mata ma'aikata a kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire da kuma sha'anin kiwon lafiya ya kuka tsara cimma muradunku misali wani salo za ku bi danganin cewa watakila kun cimma buru
to ka san duk lokacin da mutum zai wani abu na farko shine shiri in zaka gina gida mai kyau ya maka shekaru daru dole ka shirya masa kasan ya zanto ya kai masa shimfiɗa mai kyau sannan ka tada ginin ka so alhamdulillah na farko ina shiri da tanadi da tsimi wannan yanayin yadda na saka fa abu ko suke jagoranta abin cewa masana ne a wannan bangaren wasu professors ne wasu doctors ne a bangaren su kuma sun je taruka na kasa da kasa na kasan mu da kasashen waje so wannan ya ba su ilimi da sanayya akan abin da muke fuskanta abu na biyu shine a matsayin mu na musulmai kyautata niyya duk lokacin da aka yi abu a matsayin ka na musulmi ko ba musulmi ba dole ya zanto kana da manufa wannan shine ikhlasin wanda ba musulmi ba kuma musulmi shine ikhlasi kyautata niyyar mu shine abinda zai bamu abinda muke bukata abin yasa Allah ta'ala ya taimaka maka cinga kan lokaci ka cimma abinda kake bukata amma na ku shine aiki da jami'oi da makarantu na gaba da secondary da cibiyoyi na nazari da ilimi da sauran cibiyoyi masu aiki shigen namu sai mu zo mu zauna mu aiki tare da su
to gashi yanzu kuna wannan taro kuma na ga yawanci mata ne ko kuma matan ne ma kuka hallara me taron shi ya kunsa ko me kuke so ku cimma a taron
shi wannan taro mun yi shi ne kamar karamin taro wanda nan February ne zuwa shekara ta 2020 za mu yi babban taro mi manufa da cimma maradu kamar wannan shi wannan taro ya kunshi makalu da farko professors da yawa sun yi makalu kamar professor Aisha ita director ta wannan center sai professor Rabia ta physics ta ma daga BUK sai Dr. Amina M Lawal daga mathematics ita ma BUK sai Mar Habib daliba da ta gama karatun likitanci sai su Aisha Kwaku su Maryam Habib Sadata Ali wacce take aka computer da abubuwa
to me makalun nan dukansu idan ka haɗe su makalun suke magana kan abubuwa guda uku
na farko shine STEM ma'ana kimiya kirkiya da engineering da kuma lissafi da likitanci wannan duk ya haɗe ma'ana me su waɗannan fanni abu na biyu shine me alaƙa su da jinsi da muke shi tsanin namiji da mace me mata suke fuskanta a waɗannan bangarori tunda abu ne a zahiri cewa suna fuskantar waɗannan matsaloli ko daga malamai ko daga gida ko daga al'umma ko daga wani lokacin har daga malaman addini sukan cakuɗa wasu abubuwa abu na uku shine ya zamu gyara waɗannan matsaloli na karancin mata likitoci karancin mata bangaren kiwon lafiya da kimiyya da fasaha da kuma ƙara gancin su wannan su ne a dunkule makalin da suka kunsa da kuma shine manufa ko buri na shi wannan karamin taro da ake kira workshop at Frenchy
da haka shine kuka wato gayyato ko kuka hallara ƴan makaranta
wannan tunda an ce yaro musulmin mutum yawanci wanda suka halarta akwai dalibai na makarantun secondary da dalibai na makarantun jami'oi da kuma malaman jami'oi da masu nazarce da ƴan ƙungiyoyi da ba na gwamnati ba da kuma mutanen gari domin shi yake irin wannan ba zai kace bangare na mutane kadai ne da su ba al'umma ce take haduwa wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa sai a samar da abin da ake bukata
za ku ci gaba a mataki da na lura za ku ci gaba da taruka irin wannan kenan a matakin farko wanda zai watakila a matakin wayar da kan mutane ko jan hankalin su game da wannan yunkuri na kuna inganta masu ilimin kimiyya da fasaha misali da kuma yarwata ya tsakanin al'umma
gaskiya ne wannan abin da ake cewa ba safarin girki kenan wannan shine na farko ko muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimaka mana ya bamu ƙarfin gwiwa domin yin wannan gagarumin aiki
duk al'amura irin waɗannan in ka je ka dawo da zindazance ne na nazari a fagen ilimi da sauran kirkire-kirkire da kuma sha'anin kai komo wanda abin ya shafi hulɗa da mutane ba ka rasa zancen kuɗin tafikar da wannan al'amari ya kuka tsara wato samu hanyoyin kuɗaɗen da za ku ringa tafiyar da wannan abubuwa don ku cimma burin
to na farko in zaka yi aikin wannan cikin abu ne guda biyu dole kai daya ko dai kai ka sa kuɗin ka kai ko kuma wani ya taimaka ma ko kuma ku haɗu ki to wannan haɗuwa muka yi shi wanda ya kawo abin ni kenan da ita Professor Rabia ta physics da kuma wannan cibiya ta Center for Gender Studies mu ne muka haɗu muka hada karfi da karfi muka samar da wannan taro haka nan taro mai zuwa ma wanda zami a 11 ga watan February wanda Majalisar Duniya ta wayar ranar mata da yara masu kimiyya da fasaha ta duniya shi ma za mu haɗu ma'ana tafiyar
idan na lura shi so ɗan taraka wasu kaɗan ne daga cikin hanyoyin da watakila za ku dinga cimma ko isar da saƙonku akwai sauran aikace-aikace watakila waɗanda ba na taraka ba ne ba su nasaba na taro yaya za ku dinga tafiyar da su
to wannan ɗaya ne daga cikin ɓangaren da muka ɗauka akwai ɓangarori da yawa misali shine ɓangaren samarwa da yara waɗanda suke ba su da hali su shiga jami'a amma Allah ya ba su baiwa ta ƙwaƙwalwa
ta basira
yau ko ta basira sau da yawa wani zaka ga taimakon take bukata ɗan kai ko ka shirya da ita mana abin da cewa gaida san kansani ko ya ka bata na minti ɗaya minti biyar za ta zama babban likita ko babbar wata wata ɗin ma za ta yi amfani da ita so muna da wannan ɓangaren na samarwa da yara mata wanda suke a ƙasa da makarantu na gaba da primary
ko ba ku da tsari kenan watakila na haɗaka da sauran ƙungiyoyi musamman inda kake aiki da ire-iren su don su dinga samar da kuɗaɗe ko kayayyakin aikin da za ku dinga tallafawa ɗalibai da watakila za ka tarar a makarantun da suke ba ma kayan kimiyya na gwaje-gwaje da sauran su ba ku da wannan tsari kenan
muna da shi ai hannu ɗaya ba ɗaukan jinka dole za ku haɗu da ƙungiyoyi na nan a cikin gida da kuma na waje wajen cimma shi wannan buri da muka saka a gaba muna maraba da kowace ƙungiya ko ta gida ko ta waje wajen cimma shi wannan buri ko mafarki da muke son mu cimma na samar da ma'aikatan lafiya likitoci nagartattu a yankin mu na Afirka fari daga Kano arewa Nigeria da kuma Afirka baki daya
yanzu kuma bari mu je ga Farfesa Aisha Abdul Ismail domin jin gudunmuwar cibiyar bincike na Jason Bil Adama
Professor takaice a dunkule kamar wannan kungiya ta Team for Women in Africa kamar kuna hada hannu da ita za ku yi wani tsari wanda kuke so a bunƙasa ilimin kimiyya da fasaha musamman kiwon lafiya tsakanin yaya mata ta ina za ku bullo
a'udhu billahi samiul alim min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim wannan taro da muka yi na mata a cikin ilimin kimiyya da fasaha a nahiyar Afirka wato taro ne da aka shirya shi domin wayar da kai ana ta yi akan harkar ilimin yara mata to yanzu sai aka ƙara matsa gaba ilimin yara mata amma a fannin kimiyya da fasaha kamar yadda nace na wayar da kai ne da kuma fahimtar menene ma kimiyya da fasaha din nan me kuma mata za su iya yi musamman waɗanne irin aikace-aikace ne za su iya yi wani irin ɓangarori za su iya karanta har su ma su ba da gudunmuwar su ga al'umma ta fannin kimiyya da fasaha kusan dai wannan shine mafi
to amma kowace gudunmuwa za ku bayar
mu cibiyarmu tunda cibiya ce ta nazari da kuma ba da horo akan harkar jinsi kaga muna ciki tunda muna kallon jinsi au mace au namiji au yaro au yarinya duk wani abu da zai shafi ɗaya daga ciki ko zai shafi harkar iyali to muna ciki saboda haka shi yasa muka ga haɗin gwiwa ce mai kyau tare da waɗanda suka shirya wannan taron yanda za mu bunƙasa ilimin yara mata mu kuma ƙara wayar musu da kai akan harkar ilimin fasaha da kimiyya kamar yadda ka gani dama muna da wata yarjejeniya tare da Women for Health wanda wani tanadi ne da aka yi shi domin samun mata wanda suka koyi harkokin lafiya wanda kuma za su taimaka su yi aiki a cikin karkara ba kawai a cikin gari yadda in an zo zo an koya musu an ƙara gogar da su akan harkar ilimin bangaren kimiyya da fasaha to sai kuma a nemi musu makarantu wanda za su shiga ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan sannan sai su koma gida inda aka fito da su aka zabo su koma su aiki akalla na shekara uku kaga duk wannan yana cikin wannan abin da ake yi
wata kila babban kalubalen da za a ce shine yadda yawanci nazarin wannan fanni yake da wahala da kuma dawainiya za ki ga akan samu yara masu hazaka musamman mata da maza din amma kuma iyalansu ko iyayensu ba su da karfin aljihun da za su iya daukar dawainiyar su ban sani ba tunda kuna aiki da su waɗannan kungiya akwai wani tsari ko wani tanadi na musamman ga yara irin waɗannan da akan samu musamman a yankunan karkara din nan da ke magana
kamar shi women for health da nayi magana suna da tanadi da suka yi wanda sukan dauko yaran daga karkara a ga waɗanda suka yi karanci fannin na kimiyya in suka dauko su sai an ajiye su ko wata shida ko wata tara ana ƙara goge su sannan sai su sake daukan jarabawa sai kuma a gane me za su yi ana taimaka musu sannan ita ma al'umma tana taimaka wani da addu'a wani da kowa da zai taimaka wani ma visitor ne da sauransu
da
abin da ya sauka to amma dama kaga irin waɗannan taimakon da waɗannan kungiyoyin suke kawo akwai lokaci da yaje ne to amma alhamdulillah gwamnati ta fara daukan nauyin wannan abun ya shiga cikin abubuwan da gwamnati take na yau da kullum saboda haka makarantun mu na nursing da midwifery da sauransu
kamar dalibai za a iya saka su a tsari na scholarship
kada na faɗa abin da ba daidai ba
eh musamman wai mutane
ya danganta
ga ita da gwamnati
foundation ya program din an saka shi a cikin kundi na nursing da midwifery kuma ana kokarin zai a dauke shi ya zama na an koya musu lokacin ta ya wa'adinta ya kare to gwamnati za ta ci gaba da dauka an riga an gina makarantun kuma yana ci gaba to gwamnati za ta ci gaba scaling up kenan ko yau
mare abin da yace ai kuma tabbas haka ne tunda shi ilimi aikin ga dukiya ne to lalle to har yanzu dai ai Amina kin ga masu sauraron mu kada dai su manta suna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a shirin mu na yau da gobe to yanzu kuma bari mu koma inda Mahmud Ibrahim Kwari ya ainihin tattauna muna da Dr. Maryam Habib
sunana Dr. Maryam Habib
ana kike
na asibitin mu na Murtala Muhammad Specialist Hospital
yaushe kika zama doctor
nayi shekara 1 da rabi daga gama makaranta anan Bayero University muka yi makaranta
gashi kaman kin zo kin gabatar da makala abinda ake cewa ko presentation kuma makasudu na yin wannan taron shine a ji daga mutane irin ku dan ya zama kaman ana zaburar da yara masu tasowa game da wannan fanni na kimiyya da kiwon lafiya me kika gaya wa waɗannan da aka tara waɗanda yawancin su na ga ɗalibai ne
gaskiya abin da muka faɗa shine ƴaƴa mata suna da komai a tattare da su kasu ce wai ko dan maybe mata ne ba za su iya karatu ba ko kuma ba za su iya shiga wannan fanni ba saboda ana tunanin ko akwai waɗansu wurare na maza ne zalla ko kuma su ga kaman dai ba za su iya ba so yawanci gaskiya abin da na faɗa kenan abin da kuma na kuma faɗa shine kaman in aka duba tsakanin mata da maza akwai wannan bambancin Allah ya halicce mu daban amma yadda Allah ya halicce mu a mata mun iya bada kulawa nayi maganan wannan sannan kuma banda
kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake so ma'aikacin lafiya ko likita ya zama yana da su
haka tabbas saboda sai zancen kaman a shi karatun medicine din ma akwai wuraren da kaman zaka ga babu mata da yawa kaman bangaren mata da haihuwa still muna bukatan mata ko bangaren masu aiki aikin tiyata muna bukatan mata da yawa su dinga shiga wuraren
kina aiki a asibitin Mursala wanda ake ta cewa yana daya daga cikin asibitoci a West Africa da suka fi kowa yawan jama'a na waɗanda suke ziyartar neman lafiya ya zaki bayyana nauyi nauyi ko kuma kalubale da muke ce kalubale challenges na aikin lafiya a kaman asibitin irin na Murtala.
Gaskiya aiki a asibitin Murtala yana da dadi kuma amma yana da yadda kace challenges din. Kuma gaskiya ɗaya daga ciki kaman ma'aikatan lafiya muna buƙatar su. Muna buƙatar kowa, muna buƙatar mu likitoci, muna buƙatar mu nurses, muna buƙatar kowa da kake tunani a fannin lafiya ana buƙatar shi a wurin. Yanzu ma ana managing, alhamdulillah ana managing amma still in za a samu ƙari za mu so haka.
Amma baya ga kalubalen ba ku da yawa, yaya mu'amala da marasa lafiya? Dalili yawancin su za ki ga galibi marasa ƙarfi ne suke halartar wannan. Wani ma za a rubuta masa magani bai da kuɗin saya da sauransu. Wani kuma zai ji ba zai je asibitin ba ma sai cutar ta yi mar nisa, wanda ku kuma abin da ba ku so kenan yawanci.
Ya danganta gaskiya. Ana iyakacin kokari amma ana so still a samu yadda za a yi su dinga samun magunguna akan lokaci, su samu kudaden siyan magunguna da dawowa.
Idan muka zo kan dalibai misali, yawanci ana cewa aikin nazarin ko karatun likitanci yana da wahala saboda yana buƙatar nutsuwa, yana buƙatar kudade saboda littattafan ku suna da tsada da makamantansu. Ku kuma gashi abin da ake so a cimma a wannan kungiya ta Women Team for Africa shine a reni sabbin likitoci da sauran ma'aikatan lafiya da ma wato masana kimiyya. Wace hanya ke ganin za a ƙara yawan mata a fannin kimiyya nan da kiwon lafiya?
Gaskiya ta faɗakarwa yadda muka yanzu, ta faɗakar da yara haka na secondary school da kuma wanda ba su da ƙarfi a samu yadda za a yi a samu musu ko scholarships haka, wanda an ga suna da ƙoƙari, suna da wannan musamman a wuraren za a iya ba su scholarships su karatu su dawo su ba wa al'umma ƙarfi.
To har ila yau dai ga Mahmud da Dr. Maria Sidi.
Sunana Dr. Maria Sidi.
Kin gama karatu ko kina yi?
Na gama karatu, na gama housemanship ina wanda shine requirement din ka gama makaranta za ka yi wani ya, sannan kuma ina jiran service insha Allah.
Gashi kin zo wannan taro kuma magana ake akan yadda za a ƙarfafa gwiwar matasa, mata, yara su karanci fannin kimiyya. Fannin kimiyya ne ya haɗa da maganar kiwon lafiya da kimiyya da fasaha da sha'anin lissafi da sauransu. Fiye da kike fito daga makaranta, me za ki iya cewa ya ƙarfafa miki gwiwa ki karanci wannan fanni?
Gaskiya dai tun farko za ka ga sha'awa ne kana so kai karatu, kana sha'awan kai, to sai ka fara kawai kai tsaye da yawan mu ba mu san me yake ciki ba. So sai da muka riga muka fara kuma sai muka fara ganewa. To a cikin wannan ganewar muna yi sai nake ganewa cewa yana da muhimmanci sosai, karatun likitanci na da muhimmanci sosai, da za ka ga kana taimakon mutane, kana taimakon mata, kana taimakon yara. Za ka je aiki baka san rayuwar wa za ka ceta ba, sai an tashi suka ka taimaki mutane da yawa, kana wuce kan hanya baka san wata ba amma ta tsaye da kai tana gode maka, tana cewa baki tana da bani sai mama wacce ko ni sai yayar wacce kin taimaka mana kin mana kaza. To haka nake abin yake ƙara shiga raina, nake kuma ji ina kuma so in ƙara yi kuma ci gaba. So abinda nake shawartar sauran yan uwa na mata shine gaskiya da wahala ba ƙarya, shiga ciki da wahala, kayi karatun ma da wahala, dole sai an maida hankali.
Amma me wahalar wai kina ta cewa da wahala, shiga da wahala, kana yi da wahala, da me wahalar?
Wahalar shine karatun da yawa tsakani da Allah, kamar abubuwan da ake tattaunawa akai a yau. Akwai su mathematics, akwai su physics, akwai su chemistry, akwai biology. Su kaga wayannan hudu su ne main abubuwan da ake karanta na farko in ka shiga, kuma su ne abubuwan da mutane duk suka fi jin tsoron yin su, musamman mathematics. Kaga shine yake daukan kamar majority din marks ma an za a ce na ja, kuma shine abin da yawan mutane suka fi jin tsoro. Shi sa nake cewa ba ƙarya da wahala. sai mutun ya sa a ran shi da wahala amma ba zai iya saboda ai masu yi ma ba kwalwaji gare su ba
to kawai wahalar dama ta karatun ce kawai da ana cewa akwai zance kuma na kuɗi da kuni da waye
a gaskiya dai ba na karatu ne kadai ba akwai na tallafi zaka ga wasu da yake dai alhamdulillah gaskiya na karatu a sauƙaƙe yake kuɗin makaranta ba yawa amma ni akwai litattafai sannan kuma akwai kuɗi na kula da kai amma dai gaskiya dai waɗanda muka haɗu da sun kai karatu da su alhamdulillah gaskiya akwai tallafi da yawa ba wannan kadan ne wahalan ba wahalan ma kuma akwai yawa sai kuma kaman taimako daga ƴan uwa da wanda kake zaune da su da su gane cewa ba kana buƙatar lokaci karatu ne da yake buƙatar lokacinka kai da hankali saboda haka shi ma wannan tallafin idan babu shi yana ƙarawa bin wahala shi yasa wahalan yana zuwa daga fanni ne daban-daban
ke yanzu gashi ke sabon likita ce za ki fara aiki bayan kin gama service da sauransu akwai abinda kuke cewa specialty na ki saki kware
eh to maganar specialty akwai shi a wannan lokacin ne muke tsayawa mu duba mu zabi wanda muke so to ina nan ne ina jujjubawa amma
wai har yanzu baki gama tunanin inda ki so ki kware ba a ce consultant ce a kan kaza ba
eh to gaskiya dai ina hangen surgery ina hangen surgery da insha Allah in Allah yayi
kaje san surgery ki sha'awar surgery
eh dan ne ka san mutane kala-kala ne akwai wanda sun fi so su zauna su karatu sosai su zo su ga patient su san me yake damun shi a bashi magani wasu kuma sun fi so abinda su yi da hannu ana ganin patient to san hannu ai abu to ni na fi sha'awar irin wannan na fi sha'awar in ga yau an yi abu daban gobe an yi abu daban yau ana zaune ana ganin patient gobe a shiga tiyata a yanka a cire a gyara a dinke to ni ne
haka ba amma surgery yana da wahala an ce kuma zaki duba shukan surgeons din ma a Najeriya ba su da yawa musamman Kano musamman mu zo jinsin ku na mata surgeons yan asalin Kano zaki ya kirga su da hannun ki wadanda ni na sani kina gani zaki
iya
kwa
a insha Allah zan iya mana to abinda muke so mu canza kenan muna so mu nuna mutane cewa ai idan mutum ya sa kanshi insha Allah kuma da taimako ubangiji ba abinda ba zai iya yi ba kuma muna so a ce an samu mata da yawa kuma a ciki da yake yanzu dai consultant guda ɗaya ce anan a asibitin malam a fannin surgery general surgery kenan ka gani to muna so a ce mu da yawan mu mun shiga mu canja ka kuma mu nuna wa masu sha'awa ba za fa su iya insha Allah kuma Allah ya taimake mu ga iyaka sai mu nuna wasu kuma za su iya insha Allah
to yau kin ga Amina wannan shirin namu yau gaba daya likitoci ya gayyato to masha Allah to ai kuma Amina ga wata mai niyya kuma da hazaka wanda ita kuma kokarinta ta kai ga wannan gurbi na zama likita bari mu ji daga gare ta ita kuma
malama sunanki
Asiya Sufyan baba
ki makaranta ki
Allah sasukun Kano
ajin kina
SSC yanzu muka gama
wani fannin kika karanta
science
to yanzu kin gama secondary za a ce ko kin ko dab kike da ki gama ko
mun gama ne ko gaba daya so yanzu graduation kawai rage
idan kike so za ki karanta in za ki tafi jami'a
medicine insha Allah
fannin likita
eh shi
me yasa kike sha'awa ki karanta shi
saboda in taimaki mutane saboda yanayin rayuwa ki yanzu babu likitoci mata ba ce maki rayuwar mata ma da abubuwa su shasa
amma ko ba ana cewa aiki likita sai yana da wahala
eh insha Allah za mu nasara da taimakon Allah
kina ganin za ki iya kuwa yadda za a shekara da shekaru ba a gama ba
insha Allah
me yasa kike ganin cewa za ki iya zama likita
eh shi saboda akwai support na iyaye sannan kuma da addu'a da taimako da kwarin gwiwa da hard work da zai sa tun daga secondary school mun samu irin wannan madali da abinda muke so mu sa a ranmu su insha Allah nan makar za mu ci gaba da haka
na san sadda kina makaranta shin da kin ce science ke karanta ko
eh
akwai chemistry physics biology da sauransu wanne kika fi ya
master physics na fi son su gaskiya amma duka dai ma ya mari na son master physics
me yasa kika fi son master physics
ina son saboda ina son calculation sosai zan iya daukan many hours din
calculation ne
zaki eh sosai karatun ma zan yi amma na son calculation gaskiya
yanzu kin ce kina so ki zama likita ta ina zaki fara karatun daga yanzu kin ji lakcoci da aka yi yadda wahalhalun da ake sha da kalubale da ake sha na kafin a zama likita ke ta ina zaki fara
to yanzu dai muka shiga jami'a dai tun daga nan zamu fara daga nan zamu dinga neman shawara ma nan gaba da mu inda suka shiga harkan dan mu samu mu ci gaba sannan da karatu ai karatu yadda ya kamata mai da hankali insha Allah zamu yi nasara daga
anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni das da engineer mu na yau Mr. Joseph tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatar da wannan shirin Yusuf Aliyu Harande ni Aminu Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya
ba dan kudi take ba ba dan mutan yabo ba ba dan mutan yabo furun waka dai dan su ce rayi ai sake wasu na ga Allah ra